Ministan Sufurin Sama na Najeriya Hadis Rika ya bayyana wa manema labaru cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala shiri tsab cewa za ta shiga yarjejeniya tsakanin ta da wasu manyan kamfanonin jiragen sama na duniya domin Najeriya ta kafa jirgin sama na kasa kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya alkawari zai yi cewa gwamnatin idan aka zabe ta za ta tabbatar da cewa ta kafa kamfanin jirgin sama mallakar kasa domin ya shiga jerin kasashen duniya dake da jirage mallakar kasar kuma ya inganta kima da darajar kasar a idon duniya. Hadisi Rika ya bayyana cewa za a shiga yarjejeniya tsakanin Najeriya da kamfanoni da waɗansu masu saka jari na duniya kamar kamfanin kera jirage na Boeing da kuma na Airbus na Faransa wanda ake ganin cewa su ne gaba-gaba a jerin kamfanonin da Najeriya za ta shiga yarjejeniya da su. Akan haka ne na tuntuɓi Captain Bashir Sodangi, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar matuƙa jiragen sama ta Najeriya, domin in ji tasiri ko muhimmancin wannan tsarin da gwamnatin za ta yi domin kafa kamfanin jiragen sama na ƙasa.
Babban matsalar da ake samu cikin harkoki na jiragen sama da ake a Najeriya da kamfanonin da aka shirya ne na Najeriya da kuma sauran abubuwan da gwamnati take sa hannu ana yi, amma idan aka sa mutanen kirki kuma a fuskata abin, abin ne mai kyau kuma abin ne mai yiwuwa.
Kamar wannan kamfanonin na Boeing da kuma Airbus na Faransa wanda shine zai ba da kamar bangare na gyara da kula na wa'annan jiragen, kana ganin kwararru ne, amintattu ne, za a samu yin aiki na kwarai idan wannan abu ya tabbata da su za a yi shi?
Gaskiya ne, mutane ne kamar Boeing misali da kuma Airbus. Boeing kusan jiragen duniya gaba ɗaya yanzu Boeing ta ce gaba idan kera jirgi, kuma ga yawanci balle mu a Najeriya, yawancin jiragen da suke aiki a Najeriya wanda suke Najeriya duk kira Boeing. Boeing mutanen Najeriya duk wani wanda ke tuka jirgin Najeriya da wanda yake gyaran jirgin Najeriya da maintenance ya ga cewa Boeing su ita suka kudin su suka iya kuma shi ke amfani da shi.
Captain Bashir Sodangi kenan a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya wani mai fashin baki akan sufurin sama Malam Ibrahim Dahiru ya bayyana min muhimmanci da kuma tasirin da wannan tsarin zai yi na kafa kamfanin ƙasa a jerin kamfanonin da za su sufuri a Najeriya kamar haka.
To a takaice dai, bayan wannan taimako da shi wannan kamfani na wato jirage na ƙasa zai yi, muna ganin zai taimaka kuma wajen ɗaukar ma'aikata 'yan Najeriya. A yanzu in ka duba za ka ga muna da manya-manyan matuƙa jirage da zaune ba su da aikin yi, akwai kuma injiniyoyi da kuma masu kulawa da su harkokin jiragen na sama dukansu suna nan. To muna ganin Allah ya soya da za a iya samun wato falala ta samun aiki ga jama'a masu dindin yawa idan aka hizo da wannan wato kamfani na jiragen sama.
Amma baka ganin kamar zai iya kawo cikas game da kamfanoni na cikin gida na 'yan kasuwa domin wannan tsarin zai iya kamar dagula musu lissafi?
Ni ina ganin ba zai kawo ba, domin gaskiya Najeriya tana buƙatar ƙarin wato kamfanonin jiragen sama da yawa, domin in ka duba za ka ga akwai ƙarancin su sosai, kuma waɗanda muke da su za a ga mafi yawa duk sun riga sun naɗa kayansu sun yi gaba domin matsaloli da suka fuskanta. Kuma muna ganin idan aka ci gaba da haka don tabbas akwai matsala wajen wato harkokin jiragen sama ko ina a duniya. Za a ga cewa idan babu irin wannan wato shi na jirage, kamfanonin jirage na ƙasa, akwai matsala sosai wadda jama'a za su fuskanta.
Malam Ibrahim Dahiru kenan a tattauna da ni da shi a Abuja. Kamar yadda Malam Hadis Rika, ministan sufurin sama na Najeriya, bayyana a ranar 20-22 ga wannan watan ne ake sa ran za a yi wani ƙasaitaccen taro na ƙasa da ƙasa a kan sha'anin sufurin jiragen sama, inda ya ce a lokacin ne ake sa ran za a zata ba hannu ga wannan yarjejeniya. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.